Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maritan talata 24 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumro.
A yanzu da shugaba Muhammadu Buhari shekara ɗaya a karagar mulki a Najeriya, yaya ilimi yake a ƙasar, yaya kuma ilimin yake kafin zuwan shugaba Muhammadu Buhari? Daga lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kama mulki ya zuwa yanzu, akwai abin da ya canza a fannin ilimin ƙasar? To yau fa abubuwan da za mu duba kenan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
So sai haka batun yake Malam Usman. Shekara ɗaya kenan dai da shugaba Muhammadu Buhari ya kama mulkin Najeriya, kuma kamar yadda Usman ya ce za mu duba batun ilimi a ƙarƙashin mulkin shi na shekara ɗaya. Domin yin hakan mun buƙaci taimakon Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti, marubuci, manazarci da hoshin baki akan al'amuran yau da kullum, kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Za mu tattauna da shi kai tsaye domin mu ji irin nazarin da ya yi akan harkar ilimi a cikin mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. Amma kafin nan za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, mu ji ko canji ya samu a harkar ilimin Najeriya ko kuwa.
A Facebook din mun yi muku tambaya da cewa yaya za ku auna canjin da aka samu a fannin ilimi da kuma farfado da masana'antu a Najeriya cikin mulkin Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. Ga amsoshin da wasu ku suka ba mu.
VOA Hausa, zan so a ce wannan ra'ayin nawa ya samu shiga a wannan muhimmin shiri mai ɗauke da muhimmin batu. A matsayina na wakilin Baba Buhari a duk inda na tsinci kaina, a gaskiya batun ilimi da sana'a ba ƙaramin ci gaba aka samu a wannan mulki na babanmu Buhari ba. Amma wasu za su yi mamakin wannan kalami na, wasu ma su fassara ni a maimakauniyar soyayya ga Baba Buhari kamar yadda aka saba min. Tabbas a halin yanzu ni ɗalibi ne a makarantar School of Hygiene da ke Kano. Ba ni ba, duk ɗalibin da ke makarantar ya san an samu canji musamman ta ɓangaren tsaro. Duba da yadda a shekarar da za mu shiga aka kai mummunan harin nan da ya sanadiyar rasuwar 'yan uwanmu ɗalibai masu neman admission. Haka mu ma da muka tsallake rijiya da baya muka tare cikin ɗarɗar kullum bacci da ido ɗaya. Amma yanzu ba ma shakkar komai, mu mun san an samu canji saboda zama lahiya ya yi zama ɗan sarki. Haka wannan 'yan kasuwa su ma da babu wanda ya isa ya hito hankali kwance, amma yanzu hamdala. Sako daga Financial Secretary Buhari Yaƙida ta ƙasar reshen Jigawa, Comrade Hafiz Sani Murabus Attajiri Garki Jigawa.
To sai kuma mutawakkil Gambo Doko ya ce, yau da gobe ni dai masoyin Baba Buhari ne na ainihi, amma hakan ba zai hana ni faɗar gaskiya a kansa ba. Tabbas tun daga hawan Baba Buhari karagar mulkin Najeriya, ɓangaren ilimi da farfaɗo da masana'antu har yanzu ba a ba su kulawa ta a zo a gani ba. Sai dai muna da kyakkyawan zaton da yardar Allah a nan gaba waɗannan ɓangarori guda biyu za su samu tagomashi na musamman a ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari.
Yau da gobe ikon Allah. An samu ci gaba a tsawon mulkin Buhari na shekara ɗaya, sai dai gaskiya sai 'yan Najeriya sun sa kishin Najeriya a gabansu, sai kuma an bi doka da oda saboda Buhari ƙwaya ɗaya ne a Najeriya mai zuciyar gaskiya da riƙon amana. Saboda daga cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya guda nawa ne a cikin ɗari masu zuciya irin ta Buhari? Sannan talakawa ma guda nawa ne masu zuciya irin ta Buhari? Saboda daga masu sai da tumatiri zuwa kowane irin kayan matsaruhi akwai almundahana. Sannan kana cin abinci mara kyau sai asibiti, can ma kuma asibiti ana sai da magunguna marasa kyau, ga kuma babu ƙwararrun likitoci. To daga nan dole tattalin arzikin Najeriya ya dinga komawa baya. Saboda haka abinda zai taimaki Najeriya shine kowa a Najeriya ya zama mai gaskiya da rikon amana. Alƙalai kuma su dinga yanke hukunci mai zahi, su daina yanke hukuncin je ka ƙara laihi. To irin wannan hukuncin ba zai bar Najeriya ta ci gaba ba, gaskiyar magana. Sako daga Adam Salisu.
To sai kuma sako na gaba daga Aminu Dan Kaduna Amanawa. Yace Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa kamar yadda masu iya magana kan ce. Hakika muna da yaƙini shugaba Buhari zai yi kokarin farfado da masana'antu da kuma fannin ilimi da yake zama ginshiki a rayuwa. Duk da cewa shekara ɗaya kenan da hawan shugaba Buhari, bamu so maganin canji a wannan bangaren ba, amma muna tunanin samun canjin kamar yadda muka zaba.
Kamun ludayin da gwamnatin shugaba ta yi akan ilimi na kance yau ta hijiya. Sakamakon matakai da kudurori da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka, sai dai dole shugaba Buhari ya huskanci kalubale ganin yadda ya tsinci kasar cikin halin ni'asu na ilimi da rashin harashin man fetur mai kyau a kasuwar duniya. Sako daga Dayyabu Usman Girka.
Sai sako na gaba Yakub Adam Zigau. Yace yau da gobe mukan a jihar Bauchi wallahi martabar ilimi ta fadi kasawar was, saboda ko in kula a wurin gwamnatin jihar Bauchi na kin baiwa ma'aikata haƙƙin su, makarantu sun zama kufai.
Yau da gobe a gaskiya har yanzu ba a samu wani canji a bangaren ilimi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari ba, dan kuwa Buhari ya samu tsarin ilimin Najeriya ne akan tsarin tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan. Sannan kuma Buhari ya tsara kasayin kuɗin sa, amma majalisar dattawan Najeriya ta kisa hannu akan lokaci dan a aiwatar da sabon tsarin da shugaba Buhari ya tsara a fannin ilimi. Amma a bangaren masana'antu ko sai dai mu ce alasan barka yana iya bakin kokarinsa dan ganin masana'antun Najeriya sun dawo kamar yadda suke a zamanin baya. Allah ya taimaki gwamnatin shugaba Buhari akan niyyar shi ta gyara kasar Najeriya. Amin. Sako daga Yakubu Abdullahi Damban.
Sai kuma Muhammad Dan India yace yau da gobe a gani na koda za a samu canji ta waɗannan fannoni guda biyu da kuka zana, to sai dai nan gaba. Amma kuma tabbas ne ko kurma wanda baya ji da makaho marar gani sun san cewa an samu canji kwarai da gaske a fannin tsaro, musamman wajen yaki da yan ta'adda arewa maso gabas. Sai kuma ababan da anawar ayin nake ganin wannan gwamnatin bata yi daidai ba akan su sune: na daya cire tallafin man fetur, da kuma rashin cika alƙawarin biyan marasa galihu 5,500 din nan a kowane ƙarshen wata da aka yi musu alƙawari lokacin yakin neman zabe.
Yau da gobe wallahi babu wani canjin da aka samu a mulkin Buhari a wannan masana'antu da ilimi da ma kasuwanci. Ga misali, tunda Buhari ya hau mulki har zuwa yau, talakawa ne suke dandana kuɗa su a fannoni daban-daban. A halin yanzu a jihar Yobe hatsi buhu ɗaya ya kai 10,011, kai hatta ma mu 'yan Nijar ma muna dandana tamu kuɗar. A halin yanzu hatsi ya kai naira 12,500. Shin wannan shine canjin kenan? Amma idan muka ƙetara wannan tsaro sai dai mu ce fa lillahi alhamdu. Sako daga Makinta Alhaji Gwani Difa.
To sai kuma wannan sako na Bilkisu Madassir ta fawo Balewa. Tace maganar gaskiya sauyi a bangaren ilimi da masana'antu a wannan gwamnatin har yanzu dai babu. Bamu ga komai ba tukunna, sai dai alƙawura. Muna fatan a cika waɗannan alƙawura.
Masu saurare, nan gaba kaɗan za mu sake dawowa da Kabiru Ɗanladi Lawanti domin mu tattauna da shi, kuma mu ji bayanin da zai yi game da ko shin an samu ci gaba a harkar ilimin Najeriya a mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya ko kuwa.
Yau da masana'antu.
So ku kasance tare da mu.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don an duniya da gobe kiyama. Mu tabbata kowa zamba shi da ilimi, ba mu dai ga tiri ba ta yi ba da shi da jaki.
Ni na raba kayan ba zan tara shin dindin nan ba.
Kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin sikimiti satuwan ne ba kari a duba ko barade ne suna sace sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele
wannan portfolio ne
portfolio ba a dariyar da nake Daniel ne shi kidin kawai yake yi ba Hausa yake ji wa kai yana yana
kin san kidi kamar inda nake cewa ba shi da yari
sosai sosai yawa Mallam Kabir assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina wini
lafiya kana
yawa muna godiya sosai da ka samu lokaci kuma ka bamu dama mu tattauna da kai akan wannan batu na ilimi
ni ma na gode maka ba mu dama
yawa to kaji amsoshin da masu sauraron mu da dama suka bayar akwai wani abin da ya dauki hankalinka akai koko
akwai waɗanda suke magana cewa ta fannin ilimi da raya masana'antu ba samu wani ci gaba ba abu guda nake so in nuna wa mutane shine wato ɓangaren ilimi ko kuma masana'antu za ta kuma masana'antu amma ɓangaren ilimi ba abu ne wanda za a ce za a iya gwada mizanin ci gaban shi ko ci bayan shi a cikin shekara guda ba saboda yakan ɗauki lokaci ne tsayi kafin a ce an ga wani ci gaba ko ci baya game da ainihin tsare-tsare da aka yi na ba da ilimi shi ne kawai abin da zan ce akai ƙarin bayanin da nake so ni akan abin da wasu suka faɗi ke don in kin kula duk maganganu sun ƙare akan cewa lallai batun ilimi da masana'antu ba wani ci gaba amma dai kowa ya ci tsaro an ba da maki mai kyau ga shugaban ƙasa cewa lallai an yi ƙoƙari ta fannin tsaro amma dai fannin ilimi da ainihin masana'antu kam har yanzu ana kai da
yawa dama tambaya ta farko da nake so amma kamar shekara ɗaya za a iya cewa shekara ɗaya ta isa a auna ilimi a ci gaba ko kuma a rashin ci gaban ilimi musamman ma muka duba kamar ba yau ba an rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wajen watanni biyar ko shida ma bayan nan sannan aka kafa gwamnati aka samu cikakkiyar gwamnati yawa
majalisar zartarwa
wato abu na farko da ya kamata a kula da shi shine sun zo a watan Mayu ne sannan dukkansu suna bin ainihin kasafin kuɗi da aka yi da wancan gwamnatin ta yi to duk wani tsari da za a yi an yi shi ne bisa wa kasafin kuɗi na wancan shekara ɗin wanda ba su suka yi shi ba sannan a yanzu ba mu yi cewa komai game da kasafin kuɗi da aka yanzu wanda yake kwanan nan ma aka sa masa hannu wanda ba har yanzu za mu ce ba fara mu aiwatar da shi ba to amma ba wannan ya kamata mu duba ba shi tsarin ilimi wato yana da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mutane sun duba kafin su ce za su fara auna ko an samu ci gaba ko ba samu ba na farko tsarin ilimi da ake yi na Najeriya wato wannan da su tsiri su ko ne ya faɗi ya shimfiɗa tsari wanda yake akwai tsari na makarantun primary na karamar secondary na babbar secondary sannan kuma jami'a to duk dake nan kowanne mataki sai an duba a ga wani ci gaba aka samu a wannan mataki kafin a yi cewa an samu ci gaba duk gwamnatin da ke so ta samu wani ci gaba na ilimi a yadda abubuwan ilimi suka tafarbare sai ta manta da tsarin ta secondary school da university wato jami'a ta koma ta duba ta ga me yake faruwa a ainihin manhajin karatu na primary school da kuma ainihin malamai da suke koyarwa a waɗannan primary school akwai tsare-tsare da suka yi na ainihin farfaɗo da abun da na ilimi to amma ba za mu iya cewa wannan tsarin yana da kyau ko bai da kyau ba sai an fara aure da shi
yawa hello yawa duk da wannan bayani da kai amma idan muka duba akwai alƙawura da dama da wannan gwamnatin ta yi so bisa alƙawari da waɗannan alƙawura ai za a iya kama wannan gwamnatin a ce gashi shekara ɗaya kun ce za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza a wannan ilimi amma ba mu gani ba me za ka ce
wato kin sa akwai bambanci tsakanin alƙawari na siyasa haka kawai da kuma aiwatar da abu akwai abubuwa da suka sani mutum ya zo yana so a zaɓe shi abubuwa da yawa zai faɗa mutane saboda a zaɓe shi amma sai ya zo ya fara ainihin aiwatar da wannan abubuwan da zai ga cewa ya lallai abin ya fi ƙarfin yadda fa yake tunani da akwai za mu iya cewa watakila suna da kyakkyawan manufa kuma sun yi wannan alƙawarin da tunanin cewa ita za su fara aiwatar da shi amma dai a yanzu a yadda muke kan shekara guda babu wani abu wanda za ki kama da hannu wato faɗin shi shugaban tangible abu wanda za ki yi cewa ga shi nan shi ne abin da aka yi wanda ya shafi jin daɗin jama'a banda batun tsaro
To dazuka assalamu alaikum Malam Kabiru Malam yawa ina gajiya yawa nace dazu kai magana akan cewa abin da ya kamata a fara kallo shine a manta da maganan kallon matakin jami'a a koma maganan primary da secondary na karama da babba shin in aka ce a koma maganan primary da secondary takamaimai meye kake ganin cewa shi ya kamata a taba sannan meye alakar shi da jami'a
da rayuwar da majalisar din
nam meye kuma sannan alakar shi da jami'a din kanta
wato akwai tsare-tsare wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi musamman ma na education for all din nan wanda za mu yi cewa Najeriya ta gaza domin yanzu mutu shekaran ma don dama ana tunanin cewa zuwa 2015 ana tunanin kowa zai samu ilimi a duk duniya to tsari ana in ka duba in ka zo Najeriya za ka cewa tsari da aka biyo ya samu ya yi karo da matsaloli da yawa wanda an kasa aiwatar da wannan ainihin tsare-tsaren sai ya kasance a yanzu da primary school namu wato makaranti na primary da na secondary din gaba ɗayansu babu wata zan iya ce maka babu wata manhaja wadda aka gina mutane akai wanda za su iya ba su dama na su zamanto mutane wadda za su iya karatun jami'a yadda ainihin tsarin karatun jami'a yake saboda ainihin lalacewan karatu na primary da secondary wanda ni a nawa gani abin da ya kamata shi kuma gwamnati ne da hankali akai kenan to amma akwai matsala a nan babbar matsalar shi yawanci da ka ga cewa an tsara abu a tarayya to amma saboda ainihin bambance-bambance da ke tsakanin jihohi kar ka manta akwai jihohi wajen 36 a Najeriya wanda suna da ainihin tsare-tsare na daban su ma na ilimi na sannan kuma suna da mataki-mataki ne na ilimi za ka ga wata jiha ta fi waccan jiha din saboda haka in ba wai an zauna an duba an ga cewa me ya kamata a yi ba wanda ita gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta shiga gaba an tafiyar da wannan abun ba to za a yi ta ci gaba da samun waɗannan matsalolin saboda za a kawo tsari in ya zo jiha sai ya mutu wata ke da tsari ya zo daga gwamnatin tarayya amma babu ainihin sai ce ma ko institutional capacity wato ban san yadda zan sa shi ba wato ainihin hukumomi wadda za su aiwatar da wannan tsari za ka tara cewa jihohi ko dai babu su ko kuma matsaloli irin na Najeriya wato na sanin ce da rashawa ya jawo ba za a iya aiwatar da su ba wannan su ne ainihin manya-manyan matsalolin da muke fuskanta a bangaren ilimi
yawwa ga kira mun samu daga wani wuri ban san wani yana so ya bada gudunmawa hello salamu alaikum
ana kira daga Musa Ubale daga Lemon karamar hukumar Kauza mu jihar Jigawa
to Musa Ubale me zaka ce ana a ganin ka shekara daya kaga harkar ilimi an samu ci gaba ko da sauran aiki
gaskiya har yanzu dai akwai matsaloli kamar yadda aka fuskanta a baya
eh kamar waɗanne irin matsaloli
a matsayina ni na malamin makaranta ana fuskantar karancin azuzuwa ga cunkoso ya yi yawa a azuzuwa suka samu kamar aji daya a kalla za su samu kamar 150 aji daya sannan kuma gaskiya akwai kana rashin kayayyakin aikin ma ba su wadace mu ba sannan kuma in ka je makarantun ma za ka ga yawanci malamai ma har yanzu da saurara akwai darussan da babu malamai da suke karantar da su sai ga mutum ina karantar da darasi guda biyu alhali bayi da makwarantiya a wannan ɗaya darasin da yake karantarwa wannan su ne mazalolin da ake fuskanta har yanzu a makarantun mu na nan jiga ban san sauran jami'an ba kuma
yawwa to muna godiya sosai malam Musa Ubale yanzu ga kira daga jihar Kwara hello
salamu alaikum
wa alaikum salam wake magana
to kuna tare da Bello Garba Dina mai fulawar kala-kala na sifa Kwara daga Kwara a Najeriya
to malam Bello muna jin ka me zaka ce akan wannan tattauna da muke muna duba muna auna ci gaban ne da aka samu a harkar ilimi a shekara ɗaya na mulkin Buhari me zaka ce akai
to gaskiya abin zan ce gaskiya abin da kyahi ilimi to abin ya zama halkin da mu idan muka duba wani bangare ka an samu ci gaba amma wani bangare gaskiya ba wani ci gaba wanda aka samu a yanzu idan ki diba wasu makarantu ne musamman ma yankunan karkara zaka ga yadda ɗalibi 150 an samu malami guda yana karantar da shi kaga wannan gaskiya akwai matsala nan
to muna jin ka sosai
sannan ta ɗauka kuma malamai sai kaga ana ɗauka waɗanda ba su cancanta ba kaga nan ma ɓangaren ilimi kaga ba wani shugaba da aka samu don haka muna kira ga wannan shugaban ƙasa da a gyara musamman ma harkar ilimi
to muna godiya sosai mun gode sosai malam Bello muna godiya za mu je jihar Kebbi mun samu kira salamu alaikum
alaikumus salam anti Halima
ina wuni wake magana
malamin makaranta ya wuce.
To malam Angu malamin makaranta daidai kenan. To me zaka ce muna duba ci gaba ko akasi da aka samu a shekara daya na mulkin Buhari a wannan ilimi? Me zaka ce?
To gaskiya akan harkar ilimi a shekara daya da mulkin General Muhammadu Buhari, Usman ke Muhammadu Buhari. Gaskiya an samu ci gaba ta fannin harkar ilimi bisa ga inda aka fito. Saboda idan aka duba yara sun samu ingantaccen ilimi muhimmi sosai bisa ga yadda ni malamin makaranta.
Kenan ga wani malami ya kira Musa Ubalete a aji ana samun yara 150 ko a wajen ku a aji kamar yara 20 ko 30 ake samu, an samu saukin wannan? Akwai kayan aiki, akwai komi da komi da kuke bukata? Hello?
To ina kamar ya dan dara ko?
To kamar yawa. To Malam Kabiru kaji waɗanda suka kira, ga Musa Ubale ya kira da Bello da kuma wannan Malam Ango malamin makaranta. Kaji
yawa to nagode wa shi Malam Musa Ubale saboda ya tada ni a wani bangaren ma. Musamman rashin malami a makaranti din nan da kuma rashin kayan aiki. Wato in kun je makaranti musamman na gwamnati sai foka. Daki kuka da idan ki a wasu wuraren. Akwai wata makaranta ba zan faɗi garin ba da muka je muna wani aikin medical caravan da muke yi a wasu watanni lokacin muna movement for better future. A wannan makarantar na je na samu aji guda aka raba biyu. Bangare ɗaya a cikin ajin allo an raba shi biyu, shi ma aji hudu bangaren allo ɗaya, aji hudu bangaren allo ɗaya, sannan cikin ajin an raba shi biyu shi ma ɗaya bangaren aji uku da aji hudu ne. A sannan a kowane aji za ki samu mutum kaman 60-60. In an haɗa 60-40 a aji guda kin ga ana da wajen ɗalibai kusan
240.
To gaba ɗaya za ki ga cewa in wannan na koyar da ɗan aji hudu a allo ɗaya kike amfani da shi ba.
Kai.
Zaki tara ɗaya ɓangaren hankalin yaran na ɓangaren wancan ko kuma wa'incin yaran suna abin nan a wancan. Kuma kar ki manta wannan fa yana faruwa ne a ƙasar da aka ce an ware kuɗaɗe saboda ginin makarantu, saboda training na malami, saboda sayan kayayyakin aiki, duk budget da kika ga na jiha. Yaran mu maganan jihar nan. Kar mu mai da hankali kawai ga shugaban ƙasa da gwamnatin tarayya. Jihar da kika ji za ki samu. Budget da ake yi shekara 20-30 da yake. Shi kawai ake zuwa a karkare a sake kawo shi a sabuwar shekara. Sai kika samu ɗan bambancin kuɗi. Na cewa an ƙara kuɗin kaza, an ƙara kuɗin kaza kasuwa, saboda haka kuma za mu ƙara kuɗin da muke da shi a cikin budget. Amma abin nan da aka ce za a yi a wancan budget na wancan shekara, shi ne kuma za a sake a wannan shekara. Saboda cewa abubuwan da ya kamata a yi na ɓangaren ilimin nan, na wadatar da azuzuwa, na wadatar da malamai da ainihin training, sai ga malami ya shekara 9, shekara 10 bai taɓa zuwa wani training ba. Ni shekara 20 bai taɓa zuwa wani workshop na yadda za a koyar da shi ainihin sabbin hanyoyi na koyar da ɗalibai ba. Ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba, ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba da irin wannan hali da muke yi. Na watsar da ɓangaren ilimi duk duniya an hani ce ta ci gaba ne saboda ilimi, ba ƙasar da ta ci gaba saboda jahilci. Sannan a yanzu maganan nan da muke da su malama Halima, ana da yara kusan sama da miliyan 10 wanda suke gararan ba a kan titina. Sannan in kin duba ainihin alƙaluma na majalisar ɗinkin duniya na UNESCO da sauransu sun bayyana cewa kusan rabin manyan mutane a Najeriya ba su da ilimi. Saboda haka ba wata ƙasa da ciki, in shugaban ƙasa yana da niyyar ya kawo gyara a Najeriya, to dole ne wannan ya zama dole ɓangaren ilimi ya samu muhimmanci. Har yanzu ba mu cika ka'idan nan ta majalisar ɗinkin duniya ba na ba wa ainihin ɓangaren ilimi kashi 25 na kasafin kuɗi ba. Har yanzu ba mu cika wannan ba. Duk da yake na san cewa akwai wasu matsaloli, saboda ba ƙasar da za a ce ta kai irin matsayi na Najeriya a ce dukka infrastructural development nata, wato hanyoyi, su makaranti da asibitoci a wannan shekaru bai kamata a ce muna maganan gina asibiti ko gina makaranta ko gina hanyoyi ba. Ya kamata a ce mun kai wani matsayi na cewa sai dai a ce an canza manhajan karatu saboda ta yi daidai da tsarin da muke bi. Yanzu mutane fa duk wanda duk jami'o'in da suke fitar da ɗalibai wanda ake yi, ɗaliban da ake yayewa ba wani ana yi saboda kasuwan ma'aikata na bukatun su bane ana yayi su ne ko saboda fantakar da shaida cewa sun zama jami'a
kuma
za su samu cewa mutane sun zama karatu ba su da aiki saboda aiki kasuwan ma'aikata ba ta bukatun su.
Yawa za mu ci gaba Mallam Kabiru ga kira mun samu daga Bauchi. Hello yawa to ga dukkan alamu ga dukkan alamu kira ne muka samu daga Bauchi amma kuma layin ya tsinke. Yawa duk waɗannan bayanai da kai Mallam Kabiru galibi idan ana magana zaka ga duk ana tattara komi ne a maida bangaren gwamnatin tarayya alhali su ma jahohi suna da tasiri wanda za su iya taka wajen bunƙasa wannan al'amari na ilimi.
Yanzu in kin duba abun takeici a cikin shekarun nan 16 ko 17 da suka wuce akwai labarin da aka wallafa a wata jarida yau da safin nan cewa babu abinda gwamnati suke sayan motoci na alfarma daga majalisar wanda yankin ji dukkan majalisun nan zaki ga in sun je ƙauyukan su zaki tarar da makarantu da ke wannan yankunan gaba ɗayan su makarantu ne wa'anda ke ko dai ba su da gine-gine masu kyau ko kuma ba su da malaman da yasa irin waɗannan kuɗaɗe ba za a sa su wajen training malamai da kuma inganta makaranti ba da kuma tabbatar da cewa an sa yara a makaranta duk wani abubuwan fa ba a yi akwai masu ƙasashe da suke cigaba kamar Burtaniya ko ma Amurka duk inda kike yaro yana kaiwa shekara uku shekara huɗu za a zo a kwankwasa masa gida a ce wani ɗanka ya kai shekaru zuwa makaranta a kawo shi za a je a sa shi a makaranta amma anan ba haka maganar take ba.
Akwai maganar da aka ce yana cikin alƙawuran da gwamnatin ta yi na maganar za a ɗauki malamai kamar misali 500 saboda inganta harkar koyarwa. Shin meye matsalar malaman da za a ɗauka ko kuma alfanunsu in an ɗauki wannan yawa ɗin?
Wato abu ne mai kyau a ɗauki malamai to amma kuma abin da ya kamata mu tambaya su waɗannan malamin da aka ɗauka ɗin shin za su iya koyarwan shine babbar magana saboda ba wanda zai bada abin da bai da shi abin da ya kamata mu gane kenan yanzu in ka zo jami'a zaka tara matsalolin primary da matsalolin secondary shine aka tara aka zo aka jibga wa malaman jami'a irin wannan abubuwa na critical debate critical thinking din yanzu kwata-kwata babu shi malaman jami'a sun dawo kan malaman secondary malami zai je tsaya gaban allo ya yi ta jawabi wa ɗalibai ya ba su note su ɗauka in jarrabawa ya zo su dawo masa da abin da ya ba su ba inda za
a ba musayar ilimin
wannan musan yadda ake yi babu
babu
isa saboda haka dai Mallam Kabiru dole ne sai dai gyaran da za a yi dole sai an koma daga can tushe daga can inda ake fara ba yara ilimi
wato dole mu duba kasafin kuɗin mu duba ainihin abin da aka ware wa ilimi daga mataki na tarayya da kuma mataki na jihohi sannan mu duba ainihin a mataki na ƙananan hukumomi ya wannan kasafin kuɗi yake me aka ware wa ainihin makaranti ko kuma bangaren ilimi sannan mu bibiya mu gani in dai masu zaman kansu dole su rinka bibiyan wannan kasafin kuɗi su ga cewa shin kuɗaɗen nan da aka ware na abin nan an sake su gwamnati ta sake kuɗin nan a yaki da su sannan an sake kuɗin nan a bibiya a gani shin an aiwatar da abubuwan da aka ce za a aiwatar a kasafin kuɗi in ba an samu ainihin kungiyoyi masu zaman kansu ba wato kungiyoyin farar hula wanda za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa an yi waɗannan abubuwan ba in dai muka bar 'yan siyasarmu da irin waɗannan abubuwan su 'yan siyasa ba abin da suke bukata sai abin da zai samu su farin jini za ki ga cewa yanzu a wasu jihohi za ki ga cewa an je an gina manya-manyan abubuwa bakin titi kamar duk garuruwan da suke bakin titi za ki ga cewa an gina har benaye ko kuma makarantun da in an shigo gari za a gansu an gina har benaye amma kar ka shiga cikin waɗannan makarantu babu malamin da su koyar kamar yanzu wanda ya magana daga Bauchin nan cewa a shafin ku na Facebook cewa gaba daya ilimi kowa ransa ma ya fita daga harkar ilimi makarantu sun dawo kufai saboda ba a biyan malamai hakkoki to malamai ba zai sake su inda dole ta yi wani wuri neman abin da zai ci kuma ya raba kansa biyu ba yadda za a iya bada abin da ake bukata ya bayar a bangaren ilimi sannan kuma an samu koma baya na ilimi.
Yawa Mallam Kabiru lokaci ya fara daga mana hannu amma mu duka mun yarda cewa shekara daya ta yi kaɗan a ce za a yi cikakken hisabi ga gwamnati amma dai daga irin wannan bayani da kai da kuma masu sauraron da suka kira ilimi yana cikin matsala har yanzu a Najeriya.
Kwarai da gaske yana cikin matsala wannan dai shine abin da kawai kowa ya yi ce an yadda da shi, kowa yadda da wannan cewa akwai matsala bangaren ilimi na Najeriya. Ina fata shi wanda ministan din da wannan matsalolin duk ya san su, zai yi su kuma ya tabbatar da cewa an yi wani abu a bangaren ilimi da zai yi.
Yawwa, to muna godiya sosai Malam Kabiru, Malam Usman, abin da ya sauka kenan, sai gobe ku huta lafiya.